إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a 29 ga watan shawwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1447 daidai da 17 ga watan Afrilu shekara ta 2027 miladiya. Allah ya ƙara ya mu a wannan masallaci masjidu Bani Dauda wanda ke namba 39 Yakubu Avenue bora da garaji maro dangwari Nijar da Kaduna a wannan kasa ta mu ta Nigeria. Muna gudanar da tafsirin Al-Qur'ani na mako a cikin wannan masallaci inda muka kwana a cikin sura ta 55 a jerin gwanan surorin Al-Qur'ani suratul Rahman. A makon da ya gabata mun kwana a kan aya ta 6 a jerin gwanan tafsirinmu na mako. Wannan shine majalisi na 195, za mu tashi a kan aya ta 7 inda Allah maɗaukaki ya ce wassama'a
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء خلق الإنسان من صلصال كالفخار فخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان
Allah subhanahu wa ta'ala yace was-samaa'a rafa'aha wa wada'a al-mizan. Sama Allah subhanahu wa ta'ala ya daukaka ta, wa wada'a al-mizan kuma Allah ya sanya ma'auni da ake auna ayyukan bayi na alkhairi da na sharri. Allah subhanahu wa ta'ala yana ba mu labari akan sama ya daukaka ta, shine rafa'a samkaha fasawaha. Allah ya daukaka sama kuma ya daidaita ta. Wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha. Allah subhanahu wa ta'ala ya shimfida daranta ta lilliɓe sararin samaniya kuma ya fitar da safiyarta. Shi sa Allah madaukaki yace qul atakfuruna billazi khalaqa al-ardha fi yawmayni wa taj'aluna lahu andada dhalika rabbul alamin wa ja'ala fiha. رواسي من فوقها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. الله سبحانه وتعالى يتيك جايا والأمنك قريشاوى يسكي سائن سادكي تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. Yanzu za ku kafircewa wanda ya halicci doron ƙasa a kwana biyu, wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'an lis-sa'ilin. Allah subhanahu wa ta'ala da yace yanzu za ku kafircewa wanda ya halicci doron ƙasa a kwanaki biyu. Zalika rabbul alamin, wanne wannan aikin fa ubangijin talukai ne. Bayan ya shimfida duniyar a kwana biyu, wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha duwatsu, wa qaddara fiha aqwataha, Allah ya tsara hanyoyin samun arziki shi ma a kwana biyu. Shine yace huwa allazi ja'ala lakum al-ardha dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Shine wanda ya shimfida muku doron ƙasa kuke iya samun tafiya a kanta. Allah ce famshu fi manakibiha, ku yi yawo a rassanta da sassanta. Wa kulu min rizqi, arzikin Allah ku ci wanda ya shimfida muku ita a doron ƙasa. Wa ilaihi an-nushur, amma fa gare shi za a mai da ku, za a ta da ku. Wanda yayi wannan aikin Allah subhanahu wa ta'ala ne. Sa'annan sararin samaniya Allah subhanahu wa ta'ala ya daukaka ta da saman da kasan da a hada suke kanata ratqan fa fataqnahuma, da a hada suke haka sai Allah ya raba su. Shine fa qala laha walil ardi tiya taw'an aw karha, Allah ya ce wa sama da kasa ku zo min kuna so ko ba ku so. Sai Allah ya ce qala ta atina fa'in, da sama da kasa suka ce ya Allah ga munan zuwa gare ka muna masu biyayya. Sama na da baki ne ko tana da harshe ne ko tana da kunnuwa ne? Amma Allah ya ce ta yi magana. Saboda waye yayi mata magana? Ubangijin talikai. Kaga wannan ilimin ya fi ƙarfin geographers. ana ganewa yafi karfin geographers ba su da ilimi akai iya abinda suka sani cumulus da cumulonimbus the stratus the superstratus wannan shine abinda suka sani classification of cloud da sauransu amma baki da suka yi magana kaga wannan ilimin yafi karfin geographers saboda haka ne Allah subhanahu wataala yace afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun wai jama'a ba kwa kallon ruwan da kuke sha wanda ke zubowa daga sama sai Allah ce a antum anzaltumuhu min almuzni am nahnu almunzilun shin ku ne kuke saukar da ruwan daga girgizai ko ko mu muke saukar da shi a girgije abun mamaki ne in ka hau sama zaka ganshi kaman hayaki amma a nan kasa in kana kallon shi sai ka ganshi kaman wani abu ne mai tafiya amma in ka hau sama zaka ganshi kaman hayaki yanda kaga hayaki na fita daga kitchen haka girgije ke yawo a sama amma a cikin sa ne ake samun mamakon ruwa kai sati ana ruwa kuma a cikin sa ne ake samun hadari kuma a cikin sa ne ake samun walƙiya sannan a cikin sa ne ake samun tsawa wa ya samu da shi kaga iya a kura a dakan geographer suka ce ni to ni ya baki wannan kaga inda kuma Allah ya fi karfin su kenan mu kuma Allah ya gaya mana shine ya samar da shi kuma ya shimfida shi yace a antum anzaltumuhu min almuzni wai shin ku kuka saukar da ruwan daga girgizai annahnu almunzilun ko kuwa mu muka saukar da shi daga cikin girgizai Allah ce launa sha'u laja'alnahu ujajan falawla tashkurun Allah ce da mun ga dama ruwan saman nan da za mu sanya shi ya zama mai gishiri me yasa ba za ku gode mana ba a duk duniya an banda zamzam wani ruwa ne ya kai ruwan sama daɗi akwai shi babu kuma abun mamaki zai zo da sanyinsa lafiyayye shi ba na fridge bane balle ya cutar da kai sanyinsa sanyi ne ilahiyun na Allah in ka sha shi ba zai cutar da shi ba zai cutar da kai ba sa'annan idan ka tsaya a cikin ruwan ya taɓa ka shi ma kansa lafiya ne dan zai gusan maka da wani datti shine rijisu shaytan wanda aka mai sihiri ko aka mai dabo aka mai wani abun nan na bokanci ko na tsafi in ya tsaya a ruwan sama ya dake shi yana kankare wannan dattin abu inji Allah to kaga sama Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaukaka ta da yayi ya raba ta da ƙasa don ya nuna mana iko da ƙudurarsa kuma bayan ya ɗaukaka ta sai ya sanya fitilu a ciki suna haskakawa shine taurari shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ce laqad arsalna rusuluna bil bayyinati wa anzalna ma'ahum alkitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist shine sai Allah ya ce wa wada'a al-mizan Allah ya daura ma'auni shine sikeli da za a aura aiki na kyawawa da munana ayyukanmu rankatakaf din mu kyawawa da munana suna dama da hagu ne kyakkyawa yana dama mummuna yana hagu sai dai sikelin Allah ba irin na duniya bane na duniya wanda ya fi karfi ne yake yi sai ya kasa ko an gane wanda kuma bai da karfi sai mai sai sama to na lahira ayyukanmu sama yake yi wanda ya fi karfi wanda kuma bai da yawa sai ya kasa kaga bambancin sikelin Allah da na dan adam kenan duk da Allah ce fa amma an saqulat mawazinu shi sukul inda mizan din mutum yake yi shine ba kasa yake yi ba sama yake yi wannan shine bambancin sikelin Allah da na dan adam kuma Allah ya sanya sikeli ga kowa a cikin mu kyawawan ayyukan ka za a sa su munana su ma za a sa su a hagu shi yasa dalilin da yasa aka sa wa Abu Zarrin sunansa Jundub bin Junada yana tsaye sikeli ne sai ga wasu wato tururuwa kananan nan sun hau kan sikelin, kanana ne fa suna hawa sai sikelin ya motsa. Wannan abun sai ya tada wa Abu Zarri hankali, yake cewa manzon Allah, ya ma'aikin Allah, ka duba kankancin wa'annan abun, amma sai da sikelin nan ya motsa, to ina ga ayyukanmu na duniya? Allah ce fa man ya'mal misqala zarratin khairan yarahu, duk wanda ya aiki na alkhairi daidai da kwayan zarra shine an atom kenan ko, Allah ce zaka ganshi. Wa man ya'mal misqala zarratin sharran yarahu, wanda ya aiki daidai da kwayan zarra na sharri wallahi zai gansa a gaban Allah. Shine Allah ce wa wajadu ma amilu hadira, shine a lokacin da mutum ya ga aikinsa sai ce mali hadal kitab, wai wannan wani irin littafi ne? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, baya kyale karamin laifi balle babba sai ya iyakance shi ya rubuta min. Sai Allah ce wa wajadu ma amilu hadira, sun tada aikin da suka aiwatar a halacci a gabansu. Sai Allah ce wala yazlimu rabbuka ahada, ubangijinka baya taba zaluntan daya daga cikin talukansa. Yace wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi, duk wani dan adam mun sa masa CCTV sa a wuyansa. Wa nukhriju lahu yawm alqiyamati kitaban yalqahu manshura, ranan tashin alkiyama za mu fito masa da littafinsa na ayyukansa alkhairi ko sharri manshura a shimfiɗe, za a karanta za ka ganshi a shimfiɗe, kuma file ne, kowane file guda ɗaya iya ganinka gwargwadon aikin da kai. Shine hadisin da Imam Ahmad ya rawaito, hadisin Amr ibn As, wanda malaman tauhidi suna kiransa hadisul bitaqa. Wani mutumi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ranan tashin alkiyama zai zo gaban Allah, lam ya'mal khairan qat, da yake a duniya bai taɓa aikin alkhairi guda ɗaya ba. يخرج له 99 سجلا كل سجل مد البصر, ذا افتر مي دا فايل غدا 100 با 1 كوونه فايل غدا 1 نا ايكن سي ايا غننسا. سي الله يا تنبيه wannan mutumin yace malaikuna sun zalunce ka wannan ba naka bane, sai ce ya Allah ka zalunce ki ba. Allah ya tambaye shi wannan fayil din guda 99 kowane guda ɗaya iya ganinka an maka kage ko an maka za'ida? Ya ce a'a wallahi ya Allah, duk aikinsa ne. Sai Allah ya ce to kana da alƙawari tsakaninmu da kai, ba za mu zalunce ka ba. Fa yukhraju lahu bi faqatan maktubun 'alayha la ilaha illa Allah, sai a fito mai da fayil guda ɗaya, shi kuma fayil ɗin ID card ne, an rubuta la ilaha illallah imaninsa. Wannan mutumin sai ya ce wa Allah, to ke me wannan ID card ɗin zai yi idan aka kwatanta shi da wannan fayil ɗin guda 99 kuma kowane guda ɗaya iya gani? Sai Allah ya ce ba za a zalunce ka ba, wannan ai aikinka ne, shi ne imaninka. Sai Allah ya ce a ɗaura shi a sikeli, ga wa'annan fayil ɗin guda 99 iya ganinka, shi kuma a sikeli. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa tashad bihinna la ilaha illallah, la ilaha illallah nan sai ya daga wa'annan fayil ɗin guda 99 wanda kowane guda ɗaya iya ganinka. Wannan dalili yasa ya rabauta a ga wurin Allah ya shiga aljanna. Kaga imaninsa, mutumin nan bai taɓa shirka ba, shine malaman tauhidi suke kafa hujja da shi. Yana daga cikin fa'idar tauhidi shine kaffaratul dhunub, Allah na kankare maka zunubi. Haka kurin koda ma baka roki Allah ya yafe maka ba, in dai kana da tauhidi, daga cikin fa'idar da tauhidi yake maka mukaffiratul dhunub, ana kankare maka zunubi. Kaga fa'idar tauhidi ko? To amma mutane ba sa so ana karanta tauhidi, saboda kullun suna ganin wutan jahannama aljanna ana maganin wuta ne da kuma makomar mutum sai mutum ya dinga rudewa yayin zaka ji na cewa kai ina za mu sha kuwa saboda kullun zai dinga jin abubuwan da za su sada masa da hankali kuma ya ka baba ba za ka tsira a gaban Allah ba to tauhidi shine ginshikin dan adam in ya zauna a zuciyarka duk sauran ayyukanka sun samu shiga amma in tauhidi ka rasa shi ka rasa komai a matsayinka na musulmi ka rasa sallarka ka rasa azuminka ka rasa zakkanka ka rasa aikin hajjinka ka rasa umuranka kai hatta kyautan da kake yi tauhidi shike hana shi akwai wani akwai kyauta amma kuma akwai godi to kaga ne yayi kashi ya wanke da fitsari kaga ba tsarki kenan ko to tauhidi shike sai kaka duk abin da zaka yi kana neman yardan Allah ne da shi saboda haka ba zai sa ayyukanka ya ɓaci ba saboda haka shine ginshiki a zuciyar ɗan adam shine Allah madaukaki yace wa wada al-mizan Allah ce laqad arsalna rusulana tabbas mun aiko manzanninmu bil bayyinati da bayanai gamsassu ga al'ummominsu wa anzalna ma'ahum al-kitaba wal mizan kuma mun saukar tare da kowane annabi a littafinsa da kuma ma'auni na gane gaskiya da ƙarya me dalili sai Allah ce li yaquma an-nasu bil qist dan mutane su tsayu da adalci saboda adalcin nan da shi sammai da ƙasai ta tsayi duk yanda kiyayya ce tsakaninka da wani kamar adalci duk yanda ɓacin rai yake tsakaninka da wani ka yi masa adalci sawa'un ɗan uwanka ne koko abokinka ne koko makwabcinka ne kai ko da maƙiyinka ne in za ka yi magana ka yi adalci shine Allah ce wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba in za ku yi magana akan mutum ku yi adalci ko da ɗan uwanka ne na jini ka faɗi alkhairi ko sharri a kansa wanda daidai ne a kansa in masharanci da ka ce a wannan masharanci ne ko da uwar ku ɗaya uban ku ɗaya kakka kare shi in da za ka kare shi shine abin da ya yi daidai ka ce ya yi daidai in da ya ba daidai ba ka ce ya yi ba daidai ba kada ƴan uwancan nan na jini ya sa ka danne gaskiya a kansa sannan kuma idan maƙiyinka ne number one duk ƙiyayyar duniyar nan ya nuna maka Allah ce wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu duk ƙiyayyar da ke tsakaninka da mutane kada ya hana ka yin adalci a kansa Allah ce i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa kai adalci shine tsoron Allah saboda haka duk ƙiyayyar da yake maka ka ce kaza ne in yana da alkhairi ka ce alkhairi in kuma sharri ne ka ce anan sharri ne amma kada ka ƙara masa abinda bai yi ba ka ce yayi akai masa za'ida amma abinda yayi ka ce yayi wannan shine iya adalci duk da ƙiyayyarka shi sa Abu Sufyan radiyallahu ta'ala anhu lokacin da ya je Sham Hirakla ya tambaye shi ya je Rome kenan Hirakla ya tambaye shi akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da musulunta ba gashi yana kin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ina jin tsoro kada in masa ƙarya mutunci na ya zube a wurin mabiyana saboda suna tare da shi yake tambayan yaya mu'amalar ku da wannan mutumin sai yace yana kiran mu mu yi falla yana cewa mu yi adalci yana cewa mu yi kaza yana cewa mu yi kaza ya dinga faɗin abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ayi kaga a lokacin in yana da daman da zai iya yin ƙarya a kansa ko amma Abu Sufyan ya ce ina jin kunya a ce na masa ƙarya mutane na mabiyana shi da fasarki ya ce mabiyana su ga mutunci na zube amma sai na faɗa abinda na sani a kansa to amma mu yau fa ya muke mu'amalan mu da juna amru dan as kafin ya musulunta shi aka tura quraishawa suka tura yaje habasha wajen najashi yaje ya karbo waɗanda suka yi hijira daga makka zuwa habasha amru dan as yaje sai ya suka je wada najashi kyauta birai suka dan baki kyauta sai yace mutane na sun turo ni wurin ka in karbi mutanen mu da suka gudo garin ka sai najashi yace to a kawo su su zo yace ba zan mi aka gare su ba sai na saurare su sai najashi ya kira Ja'far bin Abi Talib wan Ali bin Abi Talib sai yace me zaka fadi dangane da wannan mutumin sai yace annabi ne cikin mu ya taso mun san dangantakansa mun san gaskiyansa mun san kaza nasa yazo yace mu bar cin mushe mu daina bautan gunki mu kadaita Allah da shi ba ya fadi ba to shi Amru dan As sai ya ga kai ai yana da alaka da Najashi abokinsa ne na harkan kasuwanci mai kudi ne sai yace ai suna ma zagin Annabi Isa dan Maryam kaga me shari ko Ja'far bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu sai ya karanta masa sadran min surati Maryam farkon surati Maryam fabakan Najashi sai mun Najashi ya fashe da kuka wa astifatuhu da reverend fathers ne suke kewaye a hadin sa suma duk suka fashe da kuka hatta ballalu lihahu har sai da suka jika jemun su da kuka sai Najashi yace wannan sakon irin sakon da Annabi Isa ya zo da shi ne sai Amru dan As yace to ai sun ce Annabi Isa dan Maryam ba kowa bane kaga sai dai ya jefa masa ne shubha dan anikawa sahabbai zuwa gare shi sai ya karanto mai walamma duriba ibnu maryama masalan idza qawmuka minhu yasuddun wa qalu a alihatuna khairun am hu sai ce ne ma darabu laka illa jadala bal hum qawmun khasimun in huwa illa abdun an'amna alayhi wa ja'alnahu mathalan li bani isra'il daga shi na jin wannan ayat sai ce to eh wannan sakon shine yake a cikin bible saboda ka izhabu kutabi yanda Allah ya dawo min da mulki na ba tare da na bada bribe ba kai ma kyautan da ka zo ka dauka ba zan karba ba me yasa Najashi ya faɗa ta saboda asali lokacin da baban Najashi ya mutu sai wan babansa sai ya dauki Najashi yana yaro sai ya tafi da shi wani ƙauye sai ya ajiye shi a wurin shi sai ya hauta ragon mulkin Najashi shi kuma yana wani ƙauye can a koye wan babansa ya kai shi wannan ƙauyen sai ya hau kan mulki da ya hau kan mulki sai annoba ya dinga afka musu a nan Habasha sai elders din garin suka taru suka ce kai jama'a ni wa kanmu karatun ta nasu kun san dalilin da yasa muke ta samu wannan musibar suka ce a'a sai ce sarkinmu da ke mulkan mu ba shi bane sarkin da ke kai ba shi bane kamata ya zama sarki saboda haka shi yasa muke fuskantar wannan musiba suka ce gaskiya ne suka ce to me ya kamata mi suka ce mu je mu dauko sarkin mu sai aka je wannan ƙauyen da wan baban Najashi ya kai shi ya ajiye shi sai suka je elders din suka dauko Najashi suka dawo da shi nan Habasha suka daura shi suka tsige wan babansa shine sai ce yanda Allah ya dawo min da mulki na ba tare da na bada wani abu ba haka kuma zan kyale ku ku yawo a gari ta ba tare da na cutar da ku ba ku tafi kaga yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara ma'auni murdan as da zabai kuma yazo ya musulunta kuma har ya zama ma gwamna a zamanin sayyidina Umar a garin Misra saboda shi ya ci Misra da yaki yanzu duk Misra a murdan as yana kamun ladan su ila yawmil qiyama saboda shine gwamna a garin shi sayyidina Umar ya daura gwamna yana ta gudanar da al'amarin karantar da al'umma da jagoranci a garin Misra ya ci ta da yaki a bayan shekara 6 da ake ta gwarzawa a wurin to kaga anan shine Allah subhanahu wataala ce wa wada al-mizan na daura ma'auni me yasa Allah ya daura ma'auni sai Allah ya ce Allah tatghaw fil mizan kada ku kuskura ku yi zalunci a wajen ma'auni kada ayi cuta kada ka cuci wani kuma kada ayi amfani da kai a cuci wani kai kar kai cuta kuma kada ayi amfani da kai a cuci wani yau mutane cuta bai zama komai a wurin ka ba za iya amfani da direba a cuci mai gidansa ko a za iya amfani da mai gadi a cuci mai gidansa za iya amfani da cooks a cuci mai gida ko kuma matan ita karan kanta za ta iya zuwa ta sa mai guba don ta kashe shi akwai bawan Allah da yake gaya min ni da shi muna zaune ya ce ya zauna a dining table zai ci abinci housemate din shi ta ce oga a take god beg you not chop that food ya kalle ta ya ce what are you saying do you know what you are saying sai ya zauna ita kuma matan ta sulale ta sa mai guba sai ta fita irin kafin ta dawo kaga in ya ci ya mutu sai dai ta ihu ta ce mai gida kaga shi kenan sai a ce shi kenan ya samu ya shake ne kila yana cin abinci mutuwa ta zo ka san mu ba bincike za a yi ba kawai shi kenan a ji abin ne shi ka ji bulu saboda akwai kaya kawai ya ce mata don be silly ya bude ta ce oga please don't chop that food sai ce stop that nonsense ya dauki cokali sai ta durkusa tunda ba musulma ba ce ya ce sai ta ce oga I take God beg you not chop that food because I saw madam they put something before she left shikenan sai ya yi turus sai ya zauna ya ci cin abincin ita kuwa ta riga ta gama kintatin ai yanzu ya gama cin abinci magani ya fara aiki ya ma faɗi ya mutu shikenan ta shigo sai ta fasa ihu ko in ta fasa ihu za ban bata gidan kawai shigowa masu gadi sun ga ta shigo ai kaga za a shaide ta bata san abin da ke faruwa ba kai kana shigowa sai ta ce ah honey me kake a yanzu baka ci abincin ba yace ina jiran ki mu ci tare ya ce zauna ya ja mata kujera sai ya ba ta cokali ya ce bari in baki ki bani mu ci ya ce wallahi ba za ta ci ba ita ta koshi ya ce ina sai ta ci kai ta dragin ta ce ita ba za ta ci ba sai ya kira housemate din tana zuwa sai ya ce what did you mention it again sai ta ce oh guys I saw madam they put something inside before she left shi kenan dalilin rabuwarsu kenan kaga ta so ta ne kashe shi kaga an ta kashe shi kudin kuma shi kenan sai a kawo lover boy shi kenan ya ci gaba da loving donkey to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce Allah tatghaw fil mizan dalilin da yasa aka sanya ma'auni dan kada ku wuce gona da iri a ma'auni Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta sammai da ƙasai saboda adalci kada a wuce gona da iri shine Imam Ibn Kathir yake cewa ai khalaqa as-samawati wal arda bil haqqi wal adl Allah ya halitta sammai da ƙasai da adalci litakuna al ashiya kulluha bil haqq wal adl dan komai ya zama da gaske ne kuma da adalci ba zalunci a ciki Allah ce kada ayi zalunci shine Allah ce wa aqimul wazna bil qisti wala tukhsiru al mizan ku tsaida al wazn ma'auni bil qist bi adalci wala tukhsiru al mizan kada ku tauye mudu kaga tauye mudun nan da yawa in aka ce tauye mudu abinda ke fara zuwa kofalan mutane shine me dan kasuwa masu sai da hatsi ko kaga akwai tauye mudu a direba mai gida ya baka 50 yace ka je ka sha mai sai ka sha man 30 ka hau sauran ko kaga shi ma me tauye mudu kai ana ganewa sannan ma'aikaci shi ma ka'idan aikinka za ka zo ne karfe 7 sannan ka tashi me karfe 4 za ka zo ba sai karfe 1 sannan karfe 2 ka tashi shi ma sunanka me kauye mudu malamin makaranta an baka scheme ka karantar da dalibai sai ka zo kai musu gogoriya bubu shikenan sai kai 1 2 sauran ka ce ka ba su asanin shikenan kai gogoriya ka tsara gaba kaga shi ma sunansa me kauye mudu an baka scheme kila guda 15 ne sai kai guda 3 sauran ka kyale sunansa me kauye mudu ana ganewa shi ma tauye mudu an baka kudi ka ba wani sai ka rage kudin sai ka bashi wani abu sunan shi shi ma me tauye mudu kuma Allah ya ce boni halaka ta tabbata ga waɗanda suke tauye mudu kaga tauye mudu yana da fadi amma mutane in aka yi magana mudu su tunaninsu kawai wajen abinci hatsi shi ne kawai tauye mudu yake shi ma wannan yana daga cikin tauye mudu saboda haka Allah subhanahu wataala ya ce ku tsaida ma'auni da adalci kuma kada ku tauye mudu kada ku tauye ma'auni duk lokacin da aka baku ku cika shi yanda ya kamata saboda haka kai in za ka siya akwai ma'aunin da kake ɗauka sannan ga teloli kai ma an baka yadi ko baka yadi 5 shi kuma wannan yaron kila wanda zai mai yadi 4 zai mai saura yadi nawa guda 1 shikenan in ka zo kai sai dai ka bashi kayan shi guda 1 nan kana da wani yaro a gida sai ka dinka mai ka tauye mudu wuta balbal idan mai kaya ya zo sai ka bashi ragowan kayansa da naka ga kayanka da aka dinka maka ga yadi ɗaya ya rage in ya ga dama ya ce ka ɗauka shi ke na ya zama halaliyarka amma in ka yi shiru to za ka gane kurinka saboda ka yi ka tauye mudu an biya ka to sai ka dawo da kayan haka ka yi ma injiniya ko mai zuwa site ko kuma mai aikin pop kaza kaza sai kuka gama estimate wannan kayan kaza zai ake siyarwa sai ya baka kudi ya kuka yi ya ka caje shi akan cewa duka kayan kai mai estimate da kudin ka gaya mai miliyan 4 ne sai ya baka miliyan 4 da ka je sai aka baka price na engineer haka ake yi ko da aka baka price na engineer ai kudin da ban ba naka bane sai dan aike ne misali wannan ana sayar da shi miliyan 3 sai aka sayar maka da shi miliyan 2,500 ko da 700 kaga yanzu an samu ragowar nawa 300 to kai dan sako ne dan ka dawo suka ce oga wani aikin nan wannan kayan da muka estimating kudin da na gaya maka haka ne amma saboda sanayya da muke da shi ya rage mun wani abu saboda haka ga kudinka ya rage gare su ko in ya ga dama ya ce me ka dauka in ya ga dama ya ce ba ni kayana ai za a biya ka da mun kudin aikinka ko to anan ne ka ci halal amma in kai shiru wuta balbal ana ganewa in kai shiru wuta balbal wannan yana daga cikin kurakurai dewa da mutane suke a wajen sana'a sahabi ne an kasuwa manzon Allah ya bashi akuya hadisin nan a cikin Bukhari sai ya ce mai akuyan nan ina santa a dirhami 2 shi kuma da ya tafi kasuwa saboda gwani ne a kasuwanci sai ya siyar da akuyan dirhami 4 kaga in na yau ne zai ce na samu ko sai ya siyo wata akuyar sabuwa sai ya zo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dirhami 2 yana zuwa sai ce ya ma'aikin Allah akuya ta tafi akuya ta dawo ga dirhami 2 sai manzon Allah ce ya haka sai ce ka san ni kwararre ne a iya kasuwanci daga ce kana san dirhami 2 ni na iya kasuwanci sai na siyar da shi a dirhami hudu tunda akuya bukata ne yasa ka ce a siyar da akuyan sai na siyo maka wani sabon akuya a dirhami biyun ka sannan kuma ga dirhami biyun ka manzo Allah ya mai addu'a Allah ya albarka a kasuwancin kana ganewa to kaga anan kai da aka ce ma ka je ka siyo abu misali electrician ne kai aka estimation din waya kaza dubu kaza ko aka baka kudin daga je sai aka maka discount ai ba naka bane nane kaya ne idan ka zo sai ka ce mai to mun samu discount ya mun discount kudi kaza ya rage gare shi ya ce ba ni kaya na ko kuma ne ko kuma ka rike in ya ce ka bashi kayan shi ba mugu bane dan zaka ce ka san mutane da sai ce ai wani baya fatan ka da alkhairi baya fatan ka da alkhairi ya baka aiki in kuka gama ai zai biya ka kudin aikin ka ko saboda haka in ya karba ba laifi yayi ba saboda haka in ya danka abin nan to ka gaya mai gaskiya haka su ma misali masu bada mai sai su matse mitar su ko kaga in suka matse mitar su kaga anan me yake faruwa kai a nan ya runa maka asalin kudin amma ba shi bane asali shi ma wannan sauye mudu ne na nefa su ma sai su matse mitocinsu ko saboda su dinga tatsan mutane to shi ma yana daga cikin nau'i na ne na sauye mudu saboda haka kowa ya ji tsoron Allah gwargwadon abin da Allah ya daura masa zai tambaye shi a kai wannan gabar ya kamata mu ta sa'aya idan Allah ya raya mu za mu tashi a ayat da take a bayanta da kuma daukar da ke da alaka da wannan aya saboda mahimmancin abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce dangane da tauye mudu Allah ka ba mu ikon gyara dabi'unmu kuma ka ba mu ikon gyara mu'amalar da muke yi na kasuwanci dan mu ci halaliya kuma mu ciyar da iyalanmu halaliya in akwai tambaya za mu amsa in babu za mu takaita a cikin karatun da muka yi kafin ladan ya kira sallah wa alaikum assalam na'am na'am injiniya idan zai bada quotation an gane sai ya exceeding din asalin ko supplier ko sai ya bada kudi yayi exceeding din asalin abin nan saboda ya samu wani abin nan haram ne
bana abin contract
ya yi rafa dami
na ka contract to ana allowing din to
ya yi rafa
dami
supplier ka ce ai
eh ba supplier ma sometimes kuma ka allowing to profit margin
idan kana so ka samu ka dauki kudin ka ka siya wannan item din da shi idan ka siya item din da shi duk abin da ka daura halaliyar ka ne saboda Allah ya haramta ka ci da gumin wani
wa alaikum assalam
an kara ma ka gane tambayan shi maganar shi da naka bane yace a ya hakuri yace menene hukuncin injiniyar da an ba shi estimate sai ya kara shine tambayan ka a abin da ya fadi kenan ina ba ta ka gane supplier kuwa an baka aiki ne aka ce kayi supplying din kaya kaza a kudi kaza kai abinda ake bukata ka zo da kayan daidai da ake bukata duk abinda ka samu akai halaliyar ka ne sai dai sharadi da zai sa ya zama halal gare ka shine an ce ka kawo best quality sai ka zo da under quality to nan ka ci haram kaga low quality kenan ka zo da shi to anan ne mutum ya ci haram amma in ka zo da quality da aka baka duk abin da ka samu a kai halal halaliyan ka ne tun da daman ka saboda ka samu ne aka ce kai supply an gane wannan kai kuma ka ce ya kara to abin da ka kara نعم ايه نعم ايه ايه su suka baka aiki wannan kamfani mu'amala tsakanin kamfani da mu'amala da individual akwai bambanci yanzu ku gane bambancin kamfani suka baka aiki ga abin da suke so ga kudin da za a biya ka kawai abin da suke bukata wannan pro quality da product din da suka baka ka zo musu da shi shi kuwa individual na kira ka ne a Zaidu zo ka min aiki sai ka kira mutum ko yace to da Allah ka bani estimate din wa'annan kayayyakin haka ne sai ya baka estimate sai ka ce to nawa ake sanda nawa mitan da zamu dauki ya daga nan zuwa waje kaza sai ya ce kaza sai ya ce wanne ne quality sai ya ce na dubu kaza shine mai quality mai kyau sai ya ce to shi nake so ko ya baka kudin to kage yanzu ko aka baka kaje ka siyo an gane da kaje sai ka samu discount saboda kai an tura ka kaje ka siyo ne ka ya turo ka ne kai aiki in ka gama zai biya ka kudin aikin ka ai saboda shi bai san mai kyau ba kuma in yaje za a iya cutan ka sai ya ce to ya aike ka kaje ka siyan mai amana ya baka akwai bambanci wannan amana ya baka to idan ka je sai ka siya abinda ya sa ka ne kyan in kuma aka dawo sai ka ce mai an samu discount shikenan discount din gashi nan wannan shine gaskiya shine manzo Allah ce bayyani fil khiyar ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahumu fi bai'ihima masu harkan kasuwanci su biyu suna da zabi idan suka yi gaskiya suka bayyana komai Allah sai ya sawa abin albarka in suka yi ƙarya suka ɓoye sai Allah ya shafe albarkan gashi ka samu kuɗi bayan kwana biyu sai ka tambaye shi me yayi babu abin da yake shi da kansa zai ce wallahi fa kai baba na ta kaya fa amma me zai ce ma ba wani abin da na iya yi da wannan abin saboda Allah ya shafe albarkan an gane to wannan mu tsaftace cikinmu da bakunanmu shine zai sa in ka daga hannu kai roki Allah Allah zai karba direct don cin haramun yana daga cikin abin da ke hana addu'an mutum ya wuce tsilin din gidansa duk kai ko a Ka'aba ka je wallahi kana addu'an Allah ba zai karba maka ba dan zai ce la labbaika wala sa'alaika ni ban amsa maka ba kuma ba zan taimake ka ba an gane amma wani gashi nan bai taba zuwa Ka'aba ba yana cewa Allah ba ni sai Allah ya bashi saboda ya ci halaliyarsa babu abinda ke sa Allah ke karban addu'ar mutum cikin kankanin lokaci kamar cin halal kaga dan faskare idan yayi daidai in ya daga mu ce Allah ba ni kaza Allah zai ba shi kai da kan je hajji ko umra Allah kuma yake sauraron ka saboda ya ci halal din sai bumin sa ya ci to mutane da yawa ba mu gani kawai sai ne dan ƙara zero shikenan yana gani kai akwai alkhairi yayi ta samun alkhairi sai ka ga na farko Allah ya fitine ka da ƴaƴa kangararru kana baba ya ce saboda ne ka ciyar da shi haram sai ya zama kangararre baya ji baya gani ya zama kurma ya zama bebe ya zama makaho wallahi akwai wani ma'aikaci ne ya je aiki wani gida a Abuja yake ce min malam ni na ga abun mamaki yace yaron daukan motan uban yayi yace motoci ne kala kala kawai in yaron yana so kawai sai dai ku daidaita yace zaka sai mota yace in yazo fita baya ce wa masu gadi su bude kofa kawai da kan da gudu da 70 ko 100 zai fita sai da gate din shi kenan ya tafi to motan nan ta tafi yace motan nan ta tafi yace yace mun zo kenan muna shiga yaron ya ibo mota yana cewa yace sai mai gadi yana gefe mu kuma sai ke ce mana bude mu bude kofa muna jan kofar sai ga uban yana kan ku bude yace tunda muka ga ya ibo da gudu yace to kai baka hana shi ba mu ne na mu hana shi yace ko sai muka tsaya yaro ya tafi kuma ya dauke wa baban miliyan 6 wai da ya dawo ya ce to ba na banza ba ne ya ce an fa yake shi wannan aikace yake ga mu yace to ana banza bane mu ma mu je mu ci banza Allah ka shirye da mu Allah ka ba mu ikon gyara dabi'unmu abinda muka karanta daidai Allah ka karba mana wanda muke bisa kuskure mana roƙon Allah ya yafe mana dan Allah ya hada fuskokin mu a wannan wuri muna roƙon sai tara mu a cikin firdausul a'la shugabannin da azurta mu da su muna roƙon Allah ya tausasa zukatansu ya sanya musu ƙaunarmu da begenmu da tausayinmu ya sa su yi abin da zai amfane mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa ga daimu da rayuwarmu da addininmu Allah muna roƙonka ka kame hannayensu kada ka ba su ikon aiwatar da shi mu kuma ka ba mu ikon yi musu biyayya kan abin da bai saba dokarka ba wannan jarabawan da muke ciki a wannan yanki namu na arewa na kidnappers da kuma bandits ya Allah muna roƙonka ka yaye mana ka yaye mana wannan fitina dukkan waɗanda suke daukan dawainiyan wannan wato sharrin fitina a cikin al'umma ya Allah ka fi mu sanin su kai mana maganin su ka kare mu daga sharrin su masu wanda zaka tuba gare su kuma sun nemi tuba ya Allah ka yaje musu waɗanda kuma alƙalamin ka ya bushe a kan su ba za su taba gyaruwa ba ya Allah kai mana maganin su da abin da ya dace da su ya Allah ka haramta haɗo mu da su har abada su ma ka haramta haɗo su da mu har abada duk yanda zamani ya kai ga tsadar rayuwa ya Allah muna roƙonka kada ka haramta mana abin da zamu dakwai ne kiyalan mu da shi mu taimaka wa addinin mu mu taimaka wa ƴan uwan mu mu taimaka wa dangin mu mu taimaka wa makwabtan mu mu taimaka wa abokan mu na arziki mu taimaka wa duk wani musulmi da yake da haƙƙin taimako akan mu gurbadan iko ya Allah muna roƙonka waɗanda ka jarumce su da basu suka a cikin mu ka yaye musu ka ba su ikon sauke nauyin bashin da ke kansu wanda ka jarumce su da ƴaƴa kangararru maza ko mata Allah muna roƙonka ka shirya musu su ka sa su zama masu faranta musu rai kamar yanda suka bakanta musu rai baya mu kuma muna roƙonka ka azurta mu da ƴaƴa na gari wanda za su zama fituru a cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya Allah muna roƙonka wanda gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma ka gina masa gida aljanna ka tsara masa lafiya ka sa ya zama kafara a gare ta ya Allah kai albarka ga dukiyarsa da zurriyarsa ya Allah muna roƙonka yanda ka bashi arziki ka bashi ikon sarrafa wannan arzikin wajen yi wa addininka hidima mu ma kai mana arzikin da zamu yi wa addininka hidima kwatan kwacin wanda ya kofe da nasa da mu da shi ya Allah muna roƙonka ka karba mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiranmu duniya da lahira da mu da masu kallon mu da sauraro Allah muna roƙonka duk lokacin da mutuwar mu ta zo ka ba mu ikon cika da kalmar shahada idan kiyama ta tsaya muna roƙonka ka sa firdausul a'la ta zama makoma a gare mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk amin